أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godewa Allah madaukakin sarki da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai albarka na masallacin da ke kofar bakin FMC cikin garin Azare a jihar Bauchi, majalisi na karatun littafin Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam na Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahmatullahi alai. Wannan ita ce halka ta 36 a wannan yammaci na Laraba 24 ga watan Dhulhijja, hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444, wanda yake daidai da 12 ga watan 7 shekara ta 2023. Idan ba a mance ba, muna cikin mun shiga babul haili a wancan makon da ya gabata, sai dai ba mu karanta hadisi ko ɗaya ba ƙarƙashin wannan babi. Insha Allahu, a wannan halka za mu duba hadisai gwargwadon lokaci da mawallafin ya kawo mana ƙarƙashin wannan babi na jinin al'ada.
Bismillahirrahmanirrahim. والصلاة والسلام على سيد المرسلين. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاد فلا أطهر، أفأدأ الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيدين فيها، ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليس بالحيدة، فإذا أقبلت الحيدة فاترك الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي.
Wannan hadisi an samo daga Ummu ta, wanda takaitaccen tarjamarta ya gabata. Ta ce: anna Fatimata binta Abi Hubaishin, lallai Fatima ƴar Abu Hubaish, Allah yarda da ita. Wannan tana cikin mutanen Makka da suka yi hijira daga Makka suka dawo Madina tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Ta hada dangantaka da Annabi sallallahu alaihi wasallam a kakan Annabi na hudu, kakan Annabi Qusayyu na hudu, ita ma shine kakanta na hudu. Annabi mun san kakansa na farko Abdul Muttalib, kakansa na biyu Hashim, kakansa na uku Abdul Manaf, ko sai kakansa na hudu Qusayyu. To haka ita ma Fatima bint Abi Hubaysh, Allah yarda da ita, kakanta na farko ita kuma Al-Muttalib, ya bambanta da na annabi Abdul Muttalib. Ita kakanta na farko Al-Muttalib, kakanta na biyu Asad, kakanta na uku Abdul Uzza, sai kakanta na hudu Qusayyu. Kenan Qusayyu shi ya haifi kakanta na uku, kuma shi ya haifi kakan Annabi sallallahu alaihi wasallam na uku, kakan Annabi na uku Abdul Manaf, ita kuma kakanta na uku Abdul Uzza. Da Abdul Uzza da Abdul Manaf wa da kani ne, dan uwan juna ne. To ta hada dangantaka da Annabi sallallahu alaihi wasallam a kakan Annabi na hudu, ita ma shine kakanta na hudu, mata ce ga Abdullah ibn Jahash. Shi kuma Abdullah dan Jahash dan uwan matar Annabi ne, Zainab bint Jahash Ummul Mu'minin. To ita wannan Zainab, Fatima bint Abi Hubaysh, matar Zainab bint Jahash ce, daya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha Allah yarda da ita take bada labari cewa Fatima yar Abu Hubaysh ta zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam da fatawa sa'alatin nabiy sallallahu alaihi wasallam sai ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam faqalat sai ta ce inni ustahadu fala atuhuru tace ya manzon Allah ni na kasance ina yawan zubda jini shine ma'anan ustahadu na kasance ina yawan zubda jini fala atuhuru kuma wannan jinin baya dauke ba ta ganin tsarki mai jinin al'ada ai tana ganin tsarki yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yatuhur kar kusance su har sai jinin ya dauke shine ma'anan hatta yatuhur to nan gurin da tace inni ustahadu fala atuhur ina yawan zubda jini jinin baya tsaya shine ma'anan fala atuhur bai batta tsarki take ne kamar yadda Allah yake fala la taqrabuhu wa fala taqrabuhunna hatta yatuhurna yatuhurna ba wai sai har sai sun yi tsarki ba har sai jinin ya tsaya fa idza tataharna idan jinin ya tsaya suka yi tsarki akwai bambanci da yatuhur da kuma tataharna yatuhur sai jinin ya tsaya tataharna suka yi tsarki ma'ana suka yi wanka to nan da tace ustahadu ina yawan zubda jini fala atuhur jinin baya tsayawa baya yankewa to abun ya daure mata kai ta yanda jinin yake kwaranya baya daukewa tunda ita mai jinin al'ada mun san an hana ta yin sallah har sai ya dauke an hana ta yin azumi har sai ya dauke an hana mijinta ya kusance ta har sai ya dauke an hana ta yin dawafi waɗannan abubuwa guda hudu duk an hana mai jinin al'ada ta yi in an zo karatun Qur'ani da shiga masallaci wannan mas'ala ce da aka samu sabani wasu suka ce za ta iya karatun Qur'ani ta dauki Qur'ani wasu suka ce ba za ta iya ba wasu suka ce za ta iya shiga masallaci wasu suka ce ba za ta iya ba mun tattauna kan wannan mas'alar a baya to amma an yi ittifaki abubuwa hudu bai halatta ga mai jinin al'ada ba bai halatta ta yi sallah ba bai halatta ta yi azumi ba bai halatta mijinta ya zo mata ba bai halatta ta yi dawafi wannan ba sabani tsakanin malamai waɗancan biyu su ne aka samu sabani ɗaukar Qur'ani da karanta shi shiga masallaci to waɗannan abubuwa guda hudu kaga dole za ta samu rudani shin yanzu za ta daina sallah ne saboda yanda jinin yake yawan kwaranta kwaranya tsawon kwanakin wata ta yi kwana 25 kwana 29 kwana 30 ko ma ta yi wata biyu yana ta zuba to yanzu ya za ta yi da batun sallah ya za ta yi da batun azumi wannan yana yawan faruwa cikin mata musamman wanda suka yi tsarin iyali sautari da dama sai kaga abun ya rikice musu gaba daya yanda ta saba al'ada sai abun ya rikirkice to tambayoyi sukan yawaita a wannan gabar to ita ma ta zo tana tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa tana yawan kwaranyar da jini tana yawan zubda jini jinin kuma baya yankewa sai take cewa afa'ada us-salata shin yanzu zan kame gaba ɗaya kwanakin da jinin nan suke yake ta zuba in daina yin sallah in kame daga yin sallah wata ɗaya wata biyu duk ta kame batta sallah abun ya daure mata kai shine ta zo da fatawa gurin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam kala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la ba za ki yanke sallah ba saboda yawan kwaranyan jini ba zai sa ki yanke sallah ba inna zalika irqun wannan yawan zuban jini da kike gani cuta ce wata jijiya ce take zubo da jini ba wai zuban jini ne na halitta da Allah ya halicce mata a kai ba ba zuban jini bane na ɗabi'a da mata suka saba yi yau da kullum ba zuban jini bane na al'ada shi yasa ake kiran jinin da jinin al'ada wato a al'adance an sani a kowane wata mace wacce take lafiyayya za ta fitar da jini kwanaki 6 ko kuma kwanaki 7 ko ƙasa da haka ko kuma sama da haka to annabi sallallahu alaihi wasallam sai bayyana mata cewa wannan jini da kike ga yana zuba sosai ba jini bane da Allah ya halicci mata suna fitarwa duk wata shi yasa ce inna zalika irqun wannan din da kike gani jini ne na cuta jini ne na ciwo wanda wata jijiya take bubbugo da shi ba asalin jini bane da mata suka saba fitarwa a kowane wata kenan annabi ya nuna mata cewar ba za ta kame daga sallah ba to in ba za ta kame daga sallah ba za ta ci gaba da sallah duka kwanakin wata to annabi zai mata bayani yace walakin da'is salata qadra al-ayami allati kunti tahidina fiha sai dai zaki kame daga yin sallah gurgudun kwanakin da kika saba a baya kike jinin al'ada a baya aikin saba kina jinin al'ada in wata ya shigo zaki kwanaki 6 kina jinin al'ada ko 7 to sai ki duba ki gani a baya yayi kika saba yi kenan yanzu annabi ya maida ita zuwa ga al'adarta ta koma a baya ta waiwaya ta ga yanda ta saba yi a shekarun baya yanzu da wannan matsalar ta faru za ta iya tantancewa in ta waiwaya kwanakin da ta saba yin jinin al'ada shine yace walakin da'is salata qadra al-ayami allati kunti tahidina fiha sai dai yadda zaki shine ki kame daga yin sallah gurgudan kwanakin da kika saba yin al'ada a baya idan kwanakin sun cika kwana shi kwanaki 6 kika saba duk wata kike jinin al'ada yanzu da wannan matsalar ta faru to sai ki koma ga kwanaki 6 da kika saba yi idan sun cika sun martasini sai ki wanka wankan jinin al'ada kenan wa salli ki ci gaba da sallah ki koda wannan jini ya ci gaba da zuba karki damu da shi shi ba jinin al'ada bane matukar kin cika kwanakin da kika saba kike yi a baya shikenan sai ki ci gaba da sallah ki karki damu wa fi riwaya a cikin wata riwaya walaysat bil haiba wannan kwaranyan jini da kike gani galibin kwanakin wata ba jinin al'ada bace fa idza aqbalat al haidatu idan jinin al'ada ya zo miki faturki salata to ki kame daga sallah fi ha cikin kwanakin jinin al'ada fa idza dhahaba qadaruha in adadin kwanakin sun tafi faghsili anki dama to ki wanke wannan jini da yake zuba ki wanka wa salli kuma ki ci gaba da sallar wannan hadisi kamar yadda muka sani al'adan mawallafin wannan littafi Bukhari da Muslim duka sun fidda shi a sahihansu sai dai Bukhari yake banta da lafazin thumma tawaddai li kulli sala sai kuma duk lokacin da kika zo sallah kina yin alwala matakar jinin nan zai ci gaba da zuba bayan kin yi wanka to duk lokacin da kika zo sallah karki dauka cewa ai dazu da azhar nayi alwala ina da alwala na a wannan jinin da yake zuba zai sa dole yanzu in kin zo la'asar sai kin sake alwala sannan dole in kin zo magariba sai kin sake alwala dole in kin zo isha sai kin sake alwala wannan a cikin riwayar Bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yace thumma tawaddai li kulli sala sai kuma kina yin alwala ga kowace sallah wannan hadisi idan muka kula za mu ga annabi dabarar da ya bata ta yanda za ta bambance jinin al'ada da kuma jinin da ba na al'ada ba shine ta waiwaya baya ta ga kwanaki nawa ta saba take jinin al'ada sannan yaushe ta saba take farkon wata ne take ko tsakiyar wata ko karshen wata idan farkon wata ta saba yi wannan jinin kuma ya kwace ya ci gaba da zuba ba bambanci tsakanin farkon wata da tsakiyar wata da karshen wata to duk lokacin da farkon wata ya zo sai ta lissafa adadin kwanakin da ta saba take jinin al'ada sai ta zauna ta kame daga sallah idan kwanakin sun cika sai ta yi wanka ta ci gaba da sallarta ci gaba da zuban jinin kar ya dame ta saboda me saboda shi ba jinin al'ada bane kenan anan annabi ya nuna mana yanda wacce ta samu kanta cikin irin wannan matsala ga yadda za ta yi sai ta koma bisa al'adarta ta baya to misali wacce bata taba jinin al'ada ba fa karamar yarinya kuma da jinin al'adar jinin al'adar ya tashi zuwa sai zo da matsala tunda yazo bai yanke ba zuba kawai yake tunda yazo farkon wata yana ta zuba har aka je karshen wata har aka shiga wani wata to wani irin wannan ya za ta yi an gane bayanin ita wannan ai ta saba tana yi tunda ta saba za ta koma ga kwanakinta da ta saba wannan bata da matsala to wacce fa bata saba ba yaya za ta yi kaga wannan wacce bata da al'ada wacce bata san kwanaki nawa ne take yi ba saboda ita bata taba yi ba wannan yaya za ta yi ɗan uwanta ko kwanaki nawa suke yi sai a yi kiyasinta akan yan uwanta to in bata da yan uwa fa in yazo bata da yan uwa misali ita kadai ce gurin mahaifiyarta na'am sai abinciki na mahaifiyarta to misali idan mahaifiyarta ba ta jinin al'ada ka san malamai duk suna kawo irin waɗannan sai a na anguwarsu na'am sai a galibi dai mata galibi kwanakin da suke jinin al'ada ba wuce kwanaki shida ko kwanaki bakwai to akwai wata riwaya da Ibn Hajar ya fidda ita wannan hadisin ne amma riwayar ta bambanta shi wannan hadisin da muka karanta shi ne Ibn Hajar ya fitar cikin Bulughul Maram riwayar ta Aisha ce dan ma ai mun ga ta Aisha ce kuma maganan akan Fatima binta Abi Hubaysh da tazo da fatawa ga annabi sai dai nan wannan riwayar da muka karanta riwayar Bukhari da Muslim ce amma wanda Ibn Hajar ya fidda ita a Babul Haid riwayar Abu Dauda da Nasa'i da Hakim da Abu Hatim su suka fitar a cikin littattafansu ita waccan riwayar annabi ya bada dabara ga cikin amsar da ya ba wa Fatima binta Abi Hubaysh akwai bada dabara ga wacce ita kwata-kwata ba ta da kwanaki da ta saba yi riwayar tana cewa amsar da annabi ya ba wa ita Fatima lokacin da ta zo take kuka masa cewa tana yawan zub da jini kuma jinin baya ƙaƙƙautawa shin za ta kame daga sallah sai annabi ya ce inna damal haidi damun aswadu yu'rafu anan sai annabi ya bayyana mata kalan jini jinin al'ada ta yanda in ta ga wannan kalan sai ta dauka jinin al'ada in ta ga wani kala daban sai ta dauka wannan to ba jinin al'ada bane na cuta annabi ya ce mata inna damal haidi damun aswadu yu'rafu ya siffanta shi da siffofi guda biyu ya ce shi jinin al'ada da kika gani jini ne wanda yake baki kirin wani lokaci kuma koda ya surka da ja amma zaka ga ya danyi baki-baki sabanin jinin da ba jinin al'ada ba shi zaka ganshi jajawo yace to saboda haka ki kula jinin da yake zuwa miki in baki kirin ne ko baki-baki jajajaja to ruwan jinin al'ada amma idan kika ganshi jajawo to wannan ba jinin al'ada bane jinin istihaba ne ka yake nan yanzu wacce bata taba yin jinin al'ada ba jinin yayi ta zuwa mata ba kankautawa to za ta iya tantance jinin al'ada da siffarsa kamar yadda annabi ya bayyana wa ita Fatima anan yace inna damal haidi damun aswadu yu'rafu shi jinin al'ada da kika gani jini ne wanda yake baki wannan siffarsa ta farko kenan yana da siffofi guda uku da suka bambanta shi da jinin al'ada siffarsa ta farko annabi ya ce damun aswad shi bakin jini ne sabanin jinin istihaba jinin cuta shi ba baki bane yu'rafu sannan siffarsa ta biyu yu'rafu ana gane shi da karninsa jinin al'ada zaki ji yana karni karni mai daga hankali amma jinin istihaba zaki ji ba wani wari ba wani karni tare da shi to ta nan za ta iya bambancewa siffa ta biyu kenan sai siffa ta uku shi jinin al'ada yana da kauri sabanin jinin da ba na al'ada ba ba shi da kauri kaman jini ne na rauni shi wanda ba na al'ada ba kaman jini ne kaman kai rauni jini ya zuba in jini ya zuba zaka ganshi ba shi da kauri amma in jinin al'ada ne zaki ga yana da kauri to waɗannan siffofi guda uku da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cikin wannan hadisi kaga wacce bata taba yin jinin al'ada ba za ta iya amfani da shi wajen bambance tsakanin jinin al'ada da kuma jinin da ba na al'ada ba to shi yasa malamai a wannan gaban sai suka kasa mata gida uku sun kasa mata gida uku gida na farko su ne wadda dama can sun saba suna al'ada to sai aka wayi gari larura ta faru da su ta yanda jini yayi ta zuba musu ba kankautawa to wannan sai su koma zuwa ga al'adar su ta baya shine amsar da ita ce amsar da annabi ya bawa Fatima cikin hadisin Bukhari da Muslim cewa walakin da'i salata qadara al-ayami allati kunti tahidina fiha, ki bar sallah gurgudun kwanakin da a baya kika saba kike jinin al'ada. Kaga wannan ya bayyana mana cikin hadisin da muka karanta a cikin Umdatul Ahkam. Wannan hali na farko kenan. Sai hali na biyu, macan da dama tambata jinin al'ada, sai kuma da tazo ta fara jinin al'adar, sai jinin al'adan yazo da matsala tunda yazo bai yanke ba, to ita wannan ya za ta yi, sai ta koma ga siffofin jinin al'ada da Annabi ya bayyana wa Fatima yar Abi Hubaysh cikin hadisin Abu Dauda. Siffofin da aka bayyana guda uku, na farko shi jinin al'ada jini ne baki, sannan kuma ana gane shi da karninsa, sannan kuma yana da kauri. Sabanin jinin da ba na al'ada ba, shi ba baki bane jani, sannan kuma bashi da kauri, sannan bashi da karni. To wacce bata saba jinin al'ada ba sai ta koma zuwa ga wannan yanayi, ta haka za ta iya bambancewa. To wacce ta kasa bambancewa fa, kawai jinin ta kasa bambanta na al'ada da kuma wanda ba na al'ada ba, ta yanda kawai ita kala ɗaya take gani, sannan kuma a baya bata saba yi ba, balle ta koma ga ɗabi'arta ta baya. Wannan ya za ta, wannan ita ce mace ta uku. To ita ce malamai suka ba da amsar da ka bayar, cewa irin wannan sai a duba sa'o'inta. Yanzu shekaranta nawa? Shekaranta 14. To a duba a ga sa'o'inta yan shekara 14 kwanaki nawa suka saba suke jinin al'ada, galibi farkon wata ne ko tsakiyar wata ko ƙarshen wata, to sai ta yi amfani da irgensu, ta yi amfani da al'adarsu. Ko kuma a duba cikin 'yan uwanta, yayyunta mata ko ƙannanta mata kwanaki nawa suke jinin al'ada, kwanaki 5, a 6, to ita ma sai a dora ta akan nasu. In bata da 'yan uwa sai a duba mahaifiyarta ko kuma umanta, 'yar uwar mahaifiyarta. To in dai an rasa wannan ba za a rasa wannan ba. To abinda malamai suka bayyana kenan dangane da wacce ita a baya bata saba yin al'ada ba, balle ta koma ɗabi'arta ta baya, al'adarta ta baya, sannan kuma ta kasa bambance tsakanin siffar jinin al'ada da jinin da ba na al'ada ba, to sai a duba a ga 'yan uwanta mata ya suke, ko kuma tsarikunta sa'o'inta mata wanda suke tare da ita a shekara guda, ko kuma mahaifiyarta, ko kuma umominta, to sai a tura ta akan nasu. Kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisi ya bayyana mana cewar akwai mas'aloli guda biyu da suka bambanta tsakanin jinin al'ada da kuma jinin da ba na al'ada ba. Mas'ala ta farko, siffarsu ta bambanta, siffar jinin al'ada ta bambanta da siffar jinin da ba na al'ada ba, jinin istihada da shine jinin cuta. Sannan mas'ala ta biyu, jinin al'ada na hana mace yin ibada, musamman guda hudun nan da muka ambata, sabanin jinin istihada baya hana ta. Shi yasa a nan gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce walais bil haidati, wannan jini da kike gani ba jinin al'ada ba ne. Fa idza aqbalat al haibatu, in jinin al'ada ta zo gare ki, faturki salata, ki kame daga yin sallah. Kenan wancan jini shi ba zai saki kame daga yin sallah ba. Jinin istihada kenan baya hana mace yin sallah, kamar yadda Annabi ya bayyana a cikin wannan hadisi din. To a wani lafazin hadisin ya bayyana cewa shedan ne yake zuwa sai ya canki wata jijiya a jikin mahaifa, idan ya canke ta, ya naushe ta, ya doke ta, sai ta dinga zubar da jini, ta yanda zuban jinin zai rikirkitar da mace ta kasa tantance yaushe ne kwanakin ibadarta, yaushe ne kwanakin da ba za ta yi ibada ba. To in shedan ya mata haka, ya sa mata rudani, ya sa mata shakku a cikin ibadarta, to shi kuma abin da yake fata kenan. To duk da haka dai Annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya samar da mafita wa bayin Allah, ta yadda za su yi, ko da shedan ya yi nufin ya jefa su cikin rudani, ya jefa su cikin kokonto, ya zo ya daki wata jijiya a mahaifa, ta dinga zub da jini, ta yadda ta ruda su, ta rikirkita su, to Annabi sai ya sama musu mafita. A wani lafazin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innama huwa da'un aw rakdatun min ash-shaytan, ai wannan jini da kike ga yake zuba ba jinin al'ada bane, jini ne na cuta, ko kuma jini ne da shedan ya kai naushi ga wata jijiya a cikin mahaifarki, ta dinga zub da jini. saboda haka ba zai saki kame daga sallah ba sai ki ci gaba da sallarki baki da matsala akwai hadisi na Asma'u bintu Umais duk dai kan wannan hadisi ne na Fatima bintu Abi Hubaysh da take bada labari cewar ai ita ce ma ta yi wa Fatima din tambayar ba ita da kanta ta zo ba Asma'u bintu Umais wannan tana cikin zaratan mata na sahabbai cikin wanda suka yi hijira daga Makka zuwa Habasha suka yi hijira daga Makka zuwa Habasha daga Habasha zuwa Madina ta auri dan uwan Ali dan Abi Talib Ja'far bin Abi Talib sun haifi yaya guda uku Ja'far yazo yayi shahada bayan yayi shahada sai ta auri Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar ya rasu sai ta auri Sayyidina Ali Sayyidina Ali sun haifi da ɗaya shi ma yayi shahada to shine da aka sake zuwa neman aurenta take ya isa haka tana tsoro kan duk mijin da ta aura a ce sai ya mutu duk da su ba sa tamfi wannan zai zama tamfi a ce mai fara kafa ko a ce duk mijin da ta haifa mutuwa yake sai mazaje su tsorace ta su ba sa wannan ita dai kawai tana ga auren ya isa haka sai ta tsaya hadisin Asma bintu Umais take bada labari cewar Fatima yar Abu Hubaysh ta zo ga annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ta bayyana masa matsalarta wata riwaya kuma a'a ta ji kunyan ta zo kan annabi tunda abun yana da alaka da kunya sai ta samu Asma'u bintu Umais ta ce ki samu annabi ki bashi labarin matsalar da na samu na yawan zuban jini to shine Asma'u bintu Umais ta zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam take bayyana masa cewa fa ga larurar da Fatima bintu Abi Hubaysh ta samu kanta a ciki tun kwanaki kaza da kaza da kaza shin za ta ci gaba da sallah a wannan larura da take ciki Annabi yace subhanallah hada min ash-shaytan Annabi yace wannan daga shaytan ne yana so ya kirkita mata kwanakin al'adarta amma yanda za ta yi bari mu ji kuma wani mafita daban da Annabi ya sake bayarwa yace litajlis fi mirkanin taje ta samu baho cike da ruwa sai ta zauna a cikin baho fa idza ra'at sufratan idan ta ga yala yala ya dago saman ruwan fal taghtasil lidh-dhuhr wal 'asr in ta tashi to ka ta dauki wannan a matsayin jinin al'ada ta dauke shi a matsayin jinin cuta in ta tashi sai ta yi wanka wa a zahar da la'asar ta musu wanka guda wa taktasil lil maghrib wal isha sannan kuma ta yi wanka wa magariba da isha kenan a zahar da la'asar za ta musu wanka daya magariba da isha musu wanka daya wa taktasil lil fajr ghuslan wahidan asuba kuma sai ta mata wanka daya kenan salloli guda biyar za ta na wanka su uku kenan yanzu wanda ta samu kanta a wannan larurar ana so ta na wanka su uku so uku azar da la'asar za ta musu wanka daya magariba da isha ta musu wanka daya asuba ta mata wanka daya wannan a hadisin Asma bintu Abi Hubaysh bintu Umais hadisin Asma bintu Umais wanda Abu Dawud ya fidda hadisin cikin sunan dinsa sai dai yanzu wankan da me wannan larura za ta na yi dole ne ba dole bane riwayar Bukhari da Muslim ba su kawo wankan ba sune muka karanta Umdatul Ahkam riwayar Bukhari ta ce wa tawadda ili kulli salam mun yi isharar sa duk lokacin da kika zo sallah kina alwala kenan yanzu in ta ga dama za ta na yin wanka ma waɗannan salloli ta hada azza da la'asar ta musu wanka daya magariba da isha ta musu wanka daya asuba ta musu wanka daya wannan in ta ga dama in kuma ba ta ga dama ba in ta yi wankan jinin al'ada ya isan mata sai ta na yin alolama kowace sallah wannan kuma kaman ya fi sauki saboda a ce ta na yin wankan kaman akwai kuntatawa ciki shi kuma addini ma ja'ala Allahu alaina fihi haraj Allah bai sanya mana kunci da kuntatawa ba cikin addini to wannan hadisi da muka karanta na Fatima bintu Abi Hubaysh malamai sun yi ta bayanai masu tarin yawa a kansu a kan hadisin kuma da riwayoyinsa daban-daban wanda lokaci ba zai ba mu dama duka mu ambace su ba sai dai za mu duba darussa da fa'idoji da za mu ɗauka ƙarƙashin hadisi ɗin kenan dai abu na ƙarshe da za mu karkare kansa kafin mu duba darussan da hadisin ke ɗauke da su zamu iya cewa duk matar da ta samu kanta cikin irin wannan larurar wannan hadisi na Fatima bayyana mata yanda za ta yi sannan kuma ya za ta yi ta bambance cewa wannan jinin al'ada ne wannan ba jinin al'ada bane shi ma duka ya bayyana mana in ma ko ta koma ga al'adar ta saba yi a baya in hakan ya fitira ta bambance ta hanyar siffar jinin al'ada ya bambanta da siffar jinin istihada istihada shine jinin cuta wanda ko ta yi magunguna da tasha na tsarin iyali ya haifar mata da rikirkicewan al'adar ta jini ya dinga zuba ba kakkautawa ko kuma haka kawai cutar ta zo ko kuma shedan yadda ke jikin mahaifar don ta yi ta zub da jini ta yadda zai rudar da ita ya rikirkitar da ita ya sa mata kokonto da shakku cikin ibadata annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana yadda za a yi a bambance to darussan da za mu dauka karkashin wannan hadisi da malamai suka fitar fa'ida ta farko da za mu dauka karkashin hadisin za mu fahimci cewar ya halatta ga mata su yi tambaya akan matsalolin da suka shige musu duhu wannan ba abun kunya bane ba kashe bane saboda matan sahabbai sun saba suna tambaya ga bisa matsalar da duk ta shige musu duhu ba tare da jin nauyi ko jin kunya ba Aisha Allah dada ita tace madalla da matan Madina kunya ba ta hana su su yi tambaya kan addinin su to wannan abun so ne ma abun jinjinawa ne mace ta zamanto in abu ya shige mata duhu ba za ta ji nauyin tambaya ba dan ya fito mata karara saboda ta bauta wa Allah madaukakin sarki akan basira abu na biyu fa'ida ta biyu darasi na biyu da zamu dauka karkashin wannan hadisi na Aisha wanda aka hakaito na Fatima binta Abi Hubaysh zamu fahimci cewa duk wanda ya jahilci wani abu cikin addini ba a so yayi gaban kansa ko yayi ijtihadi da tunaninsa har sai ya tambayi ma abota ilimi Allah ya ce fasalu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamun kenan ba a so mutum in ya zo harkan addini yayi da tunaninsa ko ganin cancanta a kwakwalwarsa ko kuma yanda yaga ake yi a'a ya zamanto yana da me yana da ilimi akai shi kuma ilimi ana samun sa ne ta fiskan tambayan ma'abota ilimi abu na uku da zamu dauka karkashin wannan hadisi zamu fahimci akwai bambanci tsakanin jinin al'ada da kuma jinin cuta wanda ake kiransa a larabci jinin istihada shi jinin istihada baya hana mace abubuwan da suka kamata ta yi na sallah ko kuma azumi ko mijinta ya zo mata ko dawaji sabanin jinin al'ada zai hana mace waɗannan abubuwa Allah ya ce yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid suna tambayanka kan jinin al'ada kace kazanta ne cuta ne najasa ne saboda haka ku nisanci mata a lokacin da suke cikin wannan jini na al'ada kaga sabanin jinin istihada shi baya hana darasi na gaba da zamu dauka karkashin wannan hadisi na Aisha zamu fahimci yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya iya karantar da mutane addini mu duba mu ga yanda annabi ya mata bayani filla filla yanda ya mata bayani dalla dalla kuma ya gamsar to annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa wannan baiwa wajen hikima a lokacin da zai isar da ilimi ko kuma a lokacin da aka masa tambaya aka masa fatawa zai bada amsa yana fito da amsar ta zamanto ta warkar ga wanda yake tambaya ta yanda zai je bautawa Allah subhanahu wataala ba tare da kokonto ba tare da shakka ba kuma zai fito mutum abun karara ta yanda zai gusan masa da rudani fa'ida ta gaba da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta zamu fahimci cewa dole ne wacce ta kammala jinin al'ada sai ta yi wanka a ina zamu fahimci wannan inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce thumma ghtasili sai ki wanka wato idan kin zauna gurgurdan kwanakin da kika saba yin jinin al'ada a baya sun kare sun martasili sai ki wanka to wannan yana nuna kenan mai jinin al'ada dole ne in jinin al'adan nata ya dauke sai tayi wanka saboda shi wannan wankan sharadi ne da zai sa sallarta ta zama ingantacciya kenan in bata yi wanka ba sallarta ba za ta zama ingantacciya ba saboda shi wannan jinin al'adan dake zuba jini ne wanda yake najasa wanda yake wajabta wanka to idan ya fita ba a yi wanka ba to ba yadda za a yi mace ta je ga sallah sai dai in ta rasa ruwa to in ta rasa ruwa wannan kuma wata mas'ala ce daban za ta iya yin taimama ta yi sallah kamar yadda bayani ya gabata ga mai janaba ai mun karanta a baya annabi ya tura ɗaya daga cikin sahabbansa Ammar bin Yasir zuwa ga wata bukata janaba ta kama shi to shi kuma ya nemi ruwa ya rasa da zai wankan janaba mun karanta wannan hadisi yace sai yayi birgima cikin ƙasa kamar yadda dabba take yi kawai sai yayi sallar sa da ya koma sai ba annabi sallallahu alaihi wasallam labari annabi yace a'a ba haka zaka yi ba ya wadatar maka ka buki hannayenka biyu da ka buki ƙasa da hannayenka biyu ka shafi hannayenka da fuskarka sai kai sallar ka kaga haka ita ma mai jinin al'ada lokacin da jinin al'adar nata ya dauke abin da zai ba ta dama kai sallah shine ta yi wanka to yanzu sai ta nemi ruwan wanka sai ta rasa ga jinin al'ada ya dauke ga lokacin sallah ya shiga to ya za ta yi ita ma hukuncin ta irin na mai janaba ne yanzu tunda ta rasa ruwan wanka sai ta yi taimama ta yi sallar ta har zuwa lokacin da za ta samu ruwa in ta samu ruwa kuma sai ta yi wanka in ba ta samu ruwa ba sai ta ci gaba da yin taimama tana yin sallah hukuncin ta ya zama daidai da hukuncin mai janaba saboda hadasin su babban hadasi ne fa'ida ta kusa da karshe da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta jinin istihada yana daga cikin abubuwan da suke warware alwala jinin istihada yana cikin abubuwan da suke warware alwala ai mun san jinin istihada shine jinin da yake zubawa mace ba kakkautawa da ake kiransa jinin cuta to yana cikin abubuwan da suke warware alwala muka fahimci cewa yana cikin abubuwan da suke warware alwala a riwayar bukhari annabi yace wa tawaddai li kulli salati duk da riwayar ba a kawo mana nan ba cikin umdatul ahkam amma tana nan cikin sahihul bukhari annabi yace sai kuma ki dinga alwala ma kowace sallah kaga da baya warware alwala annabi ba zai ce ki dinga alwala wa kowace sallah ba saboda annabi a fathu makka yayi salloli guda biyar da alwala daya a fathu makka lokacin fathu makka yayi sallah asuba yayi azhar yayi la'asar yayi magariba yayi isha duka da alwala guda sai sayyidina umar yake mamaki yace ya rasulullah tunda kai alwala fa da asuba ban ga ka sake alwala ba azhar ta zo da alwalarka ta asuba kai sallah la'asar ta zo da alwalar da kai ta asuba da ita kai sallah magariba ma haka da alwalarka ta asuba kai sallah sallar magariba haka isha da ta zo sai yace amdan fa'altuhu ya umar yace da gangan nan ya umar kenan yayi ne dan ya nuna wa sahabbansa halaccin mutun yayi salloli da yawa da alwala dai matukar alwala bata warware ba to shine malamai suka ce anan da annabi yace mata wa tawaddai li kulli sala kuma ki alwala ma kowace sallah wannan na nuna cewar jinin da ke zuba na istihadan yana karya alwala da ba karya alwala annabi ba zai ce mata tayi alwala ga kowace sallah ba tunda annabi yayi sallah biyar da alwala daya kaga da baya warware alwala annabi ba zai ce mata tawaddai nan umurni ne annabi ya mata umurni kuma annabi in yayi na hukunta wajibi kenan wajibi ne duk sallar da tazo ita mai jinin cuta wajibi ne ta sake masa alwala kenan jinin cuta jinin istihaba ba jinin al'ada ba yana warware alwala amma baya wajabta wanka sabanin jinin al'ada shi yana wajabta wanka kuma shi ya hana sallah amma wannan bai hana sallah ba me shi za ta iya yin sallah to shi yasa fa'ida ta karshe da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta zamu fahimci cewar ko da mai jinin istihada jinin ya ci gaba da zuba mata ba zai hana ta yin ibadar ta ba ko da jinin ya ci gaba da zuba mata ba zai hana ta yin ibadar ta ba za a yi kiyasin mai jinin al'ada da mai yoyon fitsari mai yoyon fitsari hukuncinsa ɗaya da mai jinin istihaba shi ma cuta ne cuta ce ta sa fitsarin baya kakkautawa zuba yake kamar yadda ita ma cuta ce ta sa jinin baya kakkauta zuba yake to haka shi ma mai yoyon fitsari hukuncin su ya zama iri guda kenan mai yoyon fitsari dole kowace sallah ya sake mata alwala kamar yadda ita wata jini ke zuba mata ba kakkauta dole kowace sallah ta sake mata alwala to amma yanzu ita mai jinin istihaba misali in ta yi alwala sai ta zo ta shiga sallah tunda jini ne da bashi da control kawai sai ya zubo tana sallah ya za ta yi malamai suka ce in ta shiga sallah ba matsala ko da yana zuba ta ci gaba da sallar ta tayi hatta idan dan a zamanin annabi an hakaito cewar akwai wacce za a zo da baho in ta zo sallah sai a ajiye a kasar ta saboda an san in tana sallan zai ta zuba tana sallan ta yana ta zuba ita kuma tana ta sallar ta to haka kenan ita mai jinin cuta zuban jinin ba zai yanke mata sallar ta ba daidai ne da mai yoyon fitsari a lokacin da ya kabbara sallah ya fara sallah ko da fitsarin ya ci gaba da zuba ba zai bata masa sallar sa ba ya ci gaba da sallar sa har ya kare wannan shine hukunci na shari'a shine zai tafi da fadin Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ita iyawarta iya iyawarta kenan sannan fattaqullaha mustata'tum ita iya ikonta kenan ku ji tsoron Allah gurgurdan ikon ku ita iya ikonta kenan to haka shi ma mai yoyon fitsari iya ikon sa kenan kamar mai jinin istihaba na'am sai hadisi na biyu
عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة أصحيدت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة فكانت تغتسل نعم فقال هذا عرق فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة
za mu ga ana samun bambance-bambance a abubuwa